الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو، السلام عليكم، بركم da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama, inda ni Shehu Balaka Bara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Yallemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayar a nan Kano. Kada a manta, za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya, wato 0807 5789 7874, ko kuma 0807 555 4413, 0807 555 4413. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyin rahama @yahoo.com, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta, wato Facebook, a karmakallah sunna.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، وما سسورهم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بوان دسكي توي ومتن إيماني سلجي مسا فمرين دمك فتا أبو بواني واند سنة دنغان تكا دجاهلتي تجاهلتي ببان دليليني وانديكي جاوة imanin mutum koma baya. Babu mutumin da zai saba wa Allah yayin da yake halarto da girman Allah a zuciyarsa, yayin da yake wato halarto da hukumar Ubangiji Ta'ala ga wanda duk ya saba masa, yake halarto da ita a zuciyarsa. A daidai wannan lokacin yana da wahala ya saba wa Allah, muka ce kamar mutumin da ya san cewa wannan abinci an zuba dafi a ciki, dafi mai kisa, to duk dadin abincin ba zai yadda ya ci ba. In kaga ya ci, to babu shakka bai san cewa akwai dafi ba, ko kuma san da yake yin abun ba shi da hankali. Shi yasa wani malami Suddi yake cewa madama ya asillah fa huwa jahil, madama ya asil insan Allah fa huwa jahil. Matukar dan adam yana cikin saban Allah, to jahili ne. Hakanan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullahu ta'ala yana cewa kullu mri'in amila shay'an min ma'asillah fa huwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha, dukkan wani wanda yake aikata wani abu na saban Allah, to wannan mutum jahili ne har abada, har sai ya bar wannan abu. Saboda haka ilimi na hakika shine wanda ya zauna a cikin zuciya, wanda yake yi wa mai shi garkuwa daga fadawa cikin abin da ake saban Allah ne, magana ce ko aiki ne. Amma duk sanda kaga mutum yayi abin da yake ya saba ma wannan ilimin na hakika, to babu shakka akwai gafala a cikin zuciyarsa, babu shakka akwai rauni a cikin zuciyarsa, babu shakka akwai jahilci tattare da shi. Don haka dukkan wani wanda yake saban Allah yana saban Allah ne lokacin da idan ce makance zuciyar shi ta makance. Haka jahilci, mutum ya jahilci Allah da girman sa, abu ne mai hadarin gaske, kwarai da gaske, cuta ce mai halakarwa wacce take jawo wa mai ita musibu iri-iri da bala'ai iri-iri. Kuma duk sanda wannan cuta ta riga ta kama mutum, ta yi karfi a jikinsa, to wannan kakkai kokonto dangane da halakarsa. Mutum ne wanda yake ya riga ya auka cikin ramin saban Allah, cikin ramin duhun saban Allah da zunubi, ya riga ya kauce wa hanyar Allah, siratullahil mustaqim, ya miƙa wuyansa ga bin shubha da bin sha'awa, sai dai idan Ubangiji Ta'ala ya riske shi da rahamarsa, a lokacin ne zai cece zuciyarsa, ya haskaka masa basira, sai ya buɗa masa wato kofofin alkhairi, ya sanya shi ya samu abin da yake ilimi ne mai amfani, wanda zai haifar masa da ayyuka na kwarai. Domin wannan cuta ba ta da wani magani sai ilimi. Don haka da zarar mutum ya jahilci abin da Allah Ta'ala ya wajabta masa na wajibi, ya jahilci abinda Allah ta'ala ya haramta masa, ya jahilci girman Allah, ya jahilci irin wato ababen tsoro da Allah ta'ala ya riga ya tanada a ranar gobe kiyama, babu shakka wannan mutum ba za ka yi mamaki ko menene ya aikata ba, kuma imaninsa zai zama kullun cikin raurawa yake da raguwa, yana yin ƙasa har ma za a iya wayar gari gaba ɗaya ya fita daga cikin rigar imani din Allah ka kiyashe mu. A daga cikin irin abubuwan da suke wato nakasa imani da rage shi, akwai cutar gafala da bijirewa da manta Allah da manta addininsa. Waɗannan abubuwa guda uku idan suka haɗu, ko mu ce ma kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, to babban dalili ne da yake haifar da raguwar imani da tauyewarsa daga cikin zuciya, yayin da zuciya ta zama cikin gafala da rafkanuwa, ta shagalta da mantuwa da kuma ƙauracewa Allah da ƙauracewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dokokinsu. Babu shakka imani zai rika sha da baya, imani zai rika raguwa, wanda kuma zuciya tana samun lafiya ne idan imanin nan yana nan a cikinta, yana karuwa to zuciya tana ƙara samun lafiya. Imani na raguwa, zuciya kuma na ƙara yin rauni har ta kai ga kamuwa da cuta. Wannan cutar kuma za ta yi ta karuwa ne matukar ba a magance wannan, ba a magance ta ba, har ma ta kai ga mutuwa. Allah ta'ala ya zargi gafalallu waɗanda suke gafala su manta da Allah, su manta da ranar lahira, su manta da addininsu. Allah ta'ala yana cewa walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah ya ce hakika mun halitta wa jahannama aljanu da dama da mutane, suna da zukata amma ba sa fahimtar komai da su, suna da idanuwa da ba sa ganin komai da su, suna da kunnuwa da ba sa jin komai da su. Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke, kai sun mafi dabbobi bacewa, waɗannan su ne gafalallu. Haka nan a wani guri Allah ta'ala yana cewa innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahumun naru bima kanu yaksubun. Lalle waɗanda ba sa kyakkyawar fatar haɗuwa da Ubangiji, haɗuwarsu da Ubangiji, wato ba sa kyakkyawan fatar haɗuwa da mu, inji Allah, kuma suka yarda, suka amince da rayuwar duniya, suka nutsu da ita, kuma waɗannan su ne an ayatina ghafilu, gafalallu gabarin ayoyinmu. Allah ya ce to waɗannan matattararsu wuta ce saboda abinda suka kasance suna aikatawa. A wani gurin Allah ya ce wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun, lalle da dama daga cikin mutane suna rafkanuwa, su gafala gabarin ayoyinmu. A wani gurin Allah ta'ala ya ce ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, lalle sun san zahirin rayuwar duniya, wato sun san ciki da wajen rayuwar duniya, amma kuma anil akhirati hum ghafilun, su gafalallu ne gabar lahira. Allah ta'ala ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahr min alqawli bil ghudul wal asal wa la takun min alghafilin, kuma ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka kana mai kaskantar da kai, wa khifatan kuma kana mai cike da tsoro, wa dun aljahr min alqawli ba tare da daga murya ba, wala takun min alghafilin bil gudu wal asali safa da yamma, wala takun min alghafilin, kada ka zamo daga cikin masu gafala. Saboda haka gafala, mutum ya gafala, ya manta, ya yi rabuwa, wato ya rafkana, ya shagalta da sha'anin duniya, ya manta da lahira, ba karaman hadari ba gare shi. Idan har irin wannan cuta ta kama zuciyar mutum, to babu shakka za ta mantar da shi daga da'a ga Ubangiji, za ta mantar da shi ambaton Allah, za ta mantar da shi bautar Allah, zai shagalta da abubuwan da suke masu nisantar da shi ne gabarin Allah da ambatonsa da tuna shi. koda kuwa zaka ganshi a wani lokaci yana wasu ayyuka masu kyau, to zaka same shi yana yin su ne ba bisa yadda ya kamata ba, yana aje su ba a bigiran su ba, sai kaga cewa idan sallah yake yi babu khushu'i a ciki, babu kaskantar da kai a ciki, babu maida al'amarinsa ga Allah a ciki, babu tsoro, babu nutsuwa, babu gaskiya, babu ikhlasi. To duk wannan alamomi ne na cewa akwai gafala a cikin zuciyarsa, wanda kuma wannan gafalar tana haifar masa da wato nakasa a cikin imaninsa. Hakanan bijirewa Allah ta hanyar bijirewa Al-Qur'ani da ya saukarwa annabinsa sallallahu alaihi wasallama, ta hanyar bijirewa sunnonin manzo sallallahu alaihi wa sallama, kuma ba karamar cuta bace wace idan ta kama zuciya tana raunana ta, tana kuma haifar da cuta a cikinta. Allah ta'ala ya sifanta mai bijire masa da bijirewa umarninsa da cewa babu azzalimi da ya kai shi, ya sifanta shi da cewa yana cikin masu manya-manyan laifuka, a inda Allah ta'ala yake cewa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi thumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun, wa ya kai zalunci kamar mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa amma sai ya kauda kai ya bijire ya tubire. Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimun, lalle mu masu kamu ne da azaban mu ga waɗanda suke masu manyan laifuka. Hakanan Ubangiji ta'ala ya ba da labarin cewa yana sanya murfi da rufi akan zuciyar wanda yake mai bijire masa, ta yadda ba zai fahimci komai ba, kuma ba zai taba shiryuwa ba. Ubangiji ta'ala ya ce wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada. Allah ce wa yafi zalunci kamar mutumin da aka yi masa aka tunatar da shi ayoyin Ubangijinsa amma sai ya bijire masu, yayi buris, ya manta abinda hannayensa suka aikata na laifuka. Allah ce lalle mun sanya rufi a ciki akan zukatansu, ba za su fahimci abinda ake gaya musu ba, sannan mun sanya ainihin dalma ta toshe musu kunnuwansu, ba za su ji abinda ake gaya musu na gaskiya ba. Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada, kuma da za ka kira wasu zuwa ga shiriya ba za su taba shiriya ba har abada. Hakanan Ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa duk mai bijirewa wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa ta Ubangiji, babu shakka wannan zai samu kansa cikin rayuwa ta kunci ta damuwa a duniya da lahira. Allah ce man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, wanda duk ya bijirewa wato ambatona ko wa'azina ko faɗakarwa, to wannan yana da rayuwa ta kunci, kuma ranar gobe kiyama za mu tashe shi makaho a wani gurin. Ubangiji ta'ala ya ce dukkan wani wanda yake bijirewa ayoyin Allah, to babu shakka wannan zai zama abokin shaidanu ne, wato Allah ta'ala zai hada shi da shaidanu su yi ta yi masa barna a cikin addininsa. Allah ce wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, wanda duk ya kaucewa ambaton Allah mai rahama, to ya kaucewa Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, to zamu hada shi da shaytan ya zama abokin tafiyarsa. Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa waɗanda suke bijirewa faɗakarwa ta gaskiya, suke bijirewa sauraron wa'azin Al-Qur'ani, ba sa son su ji, za su zo ranar gobe kiyama suna dauke da sibil laifukansu a ka, kuma Ubangiji ta'ala ya sa su su hau wahala bayan wahala, kamar yadda yake cewa wa qad atainaka min ladunna dhikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra, hakika mun baka ambato wato mun baka Al-Qur'ani daga wajenmu, wanda duk ya kauce ma Al-Qur'ani fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra, to zai zo yana dauke da kayan laifinsa niki ranar gobe kiyama. Hakanan Allah ta'ala yake cewa man yu'rid an dhikri rabbihi yasluku azaban sa'ada, wanda duk ya bijirewa wato ambaton Ubangijinsa, to Ubangiji zai sanya shi cikin wata azaba mai hauhawa, wato azaba bayan azaba. To wannan duk ba komai yake nunawa ba irin hadarin bijirewa fadakarwa da ake yi wa mutum da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da toshe kunnuwansa da gareta da yin burus ya ji kamar bai ji ba, ya gani kamar bai gani ba. Kuma wannan fadakarwa ce akan cewa wannan yana da hadari ga imanin bawa, yana launana imanin mutum gurgurdan irin yadda zai bijirewa alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakarwarsu, gurgurdan yadda imanin sa zai kamu da cuta, kuma wannan cutar har ta kan kai shiga mutuwa. Allah ta'ala ya kiyashe mu, Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu, Allah ta'ala ya bamu ikon jin gaskiya da sauraron ta da aiki da ita.
Amin amin. Tambaya ta farko ta fito daga Muhammad Sani Shehu Zakirai, yace malam yaya matsayin imani da kaddara da yin hukunci da ita, tare da yin ƙarin bayani akan yadda wasu sukan ce kaddara kashi biyu ce, akwai mai sababi da kuma mara sababi.
To abinda ake nufi da kaddara, ana nufin abinda Allah ta'ala ya riga ya hukunta, ya kaddara, ya rubuta yiwuwarsa ko faruwarsa. Kaddara, imani da kaddara mataki-mataki ne, kuma dole bawa ya yi imani da dukkan waɗannan matakai. In yi imani da wani mataki daga cikin matakan kaddara bai yi imani da sauran ba, to kamar bai yi imani da kaddara ɗin ba. Na farko, mutum ya san cewa Allah ta'ala ya riga ya san dukkan wani abin da zai faru kafin ya faru, sawa'un ya faru ko bai faru ba, Allah ta'ala ya san da shi, shine ilmullah. Na biyu, ya san cewa Allah ta'ala ya rubuta wannan abin tun fil azal, lokacin da Allah ta'ala ya umarci ya halicci alkalami, ya ce da shi ya rubuta dukkan abin da zai wakana a duniya, dukkan abin da zai wakana ga halittunsa kafin Allah ya halitta sammai da ƙasa da shekara 500. Don haka Allah ya rubuta wannan gaba daya a cikin littafinsa. Mutum ya imani da wannan mataki. Mataki na biyu, ya yi imani da cewa dukkan abin da bawa zai aikata ko zai faɗa ko wani motsi da zai yi, to Ubangiji ta'ala shi yake halittar wannan aikin ko wannan motsin ko wannan maganar. Bawa bai isa ya yi wani abin da Allah ta'ala bai halicci abin ba, wato babu wani abin da yake fita daga ƙarƙashin halittar Allah. Shi ne matakin al-khalq wal-ijad. Sannan mataki na hudu, shi ne ya sani cewa babu abin da yake faruwa a doron ƙasa sai da mashi'ar Ubangiji, wato sai da ganin daman Ubangiji, sai Allah ta'ala ya ga dama abin ya faru yake faruwa. Saboda waɗannan matakai guda hudu tilas bawa ya yi imani da su, sannan ne ya zama mai imani da kaddara. Ga su kamar haka a dunkule. Mataki na farko shi ne al-ilmullah, Allah ya san komai da komai. Mataki na biyu al-kitaba, Allah ya rubuta komai da komai. Mataki na uku al-khalq wal-ijad, Allah shi yake halittar dukkan wani abu da mutum yake yi, shi yake samar da abu. Mataki na hudu shi ne mashi'atullah, Allah sai ya ga dama abin yake faruwa. To waɗannan matakai guda hudu, imani da su shi ake kira imani da kaddara. Ba a hujja da kaddara a wajen ayyuka na saban Allah. Mutum yayi saban Allah ya ce ai Allah ne ya kaddara masa, ko ai masa nasiha ya ce in Allah ya kaddara zan bar wannan abu, to zan bari, saboda haka ku yi taimin addu'a. Wannan baya daga cikin abin da Alkur'ani ya koyar da mu, baya daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu. Abin da Alkur'ani ya koyar da mu shine Allah ta'ala ya halicci dan Adam, kuma ya halittar masa hanyoyi guda biyu. Akwai hanyar da zai bi ta kai shi ga tudun tsira, ta kai shi da samu ga samun babban rabo. Akwai kuma hanyar da zai bi ta kai shi ga halaka, ta kai shi ga asara ta arhabada. Ubangiji ta'ala ya halicci waɗannan hanyoyi guda biyu, kuma bai kyale dan Adam haka nan ba, sai da ya turo da annabawa ya saukar da littattafai don su yi masa bayanin hanyar da zai bi ya tsira, da kuma hanyar da idan ya bi ba zai tsira ba, wato zai halaka. Sannan ya bashi iko da dama
ta ya zabi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ba tare da tirsasawa ba. In ya ga dama ya zabi hanyar da take mai kyau, sai Ubangiji Ta'ala ya sare masa, ya hore masa, ya sauƙaƙa masa, ya bashi damar bin wannan hanyar. Idan kuma ya ce shi hanyar bata zai bi, nan ma sai Ubangiji Ta'ala ya hore masa, ya sare masa, ya bi wannan hanya ta bata din. Wannan shine abin da Al-Qur'ani ya nuna mana a cikin ayoyi da dama, kamar inda Allah Ta'ala yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, lalle mun nuna wa dan adam hanyar da zai bi, ko dai ya gode ko kuma ya zama mai butulci. Haka nan Allah Ta'ala yake cewa wa hadainahu najdain, kuma mun shiryar da shi, wato mun nuna masa hanyoyi guda biyu, wato hanyar imani da hanyar kafirci, hanyar gaskiya da hanyar ƙarya, hanyar shiriya da hanyar bata, hanyar da take haske ce da hanyar da take duhu ce. Imma shakiran wa imma kafura, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama yayi imani, wanda ya ga dama ya kafirce, Ubangiji Ta'ala ya bashi mashi'a gurgurdan yadda zai iya yin wannan abun, sawa'un shi shiriya ce ko akasinta, Ubangiji ya tabbatar masa da wannan mashi'a din. Liman sha'a minkum an yastaqim, ga wanda ya so daga cikin ku ya bi hanya ta farki wanda yake madaidaici, in ya so to Ubangiji sai kuma ya hore masa, kamar yadda Allah Ta'ala yake cewa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wanda ya bayar, man a'ta wattaqa, wanda ya bayar ya ji tsoron Allah, yayi kalmar shahada, wasaddaqa bil husna, ya gaskata, wato mafi kyau, kalma mafi kyau ita ce kalmar shahada, Allah ce fasanuyassiruhu lil usra, to wannan zamu sauƙaƙe masa har sai ya kai ga cimma buƙatarsa, har sai ya kai ga sauki, wato har sai ya kai ga abin da yake sauki ne, shine aljanna. Wa amma man bakhila wastaghna, amma wanda yayi rowa, ya wadatu da kansa da dabararsa, yaji baya buƙatar komai a gurin Allah, wa kadzdzaba bil husna, ya ƙaryata da kalma mafi kyau, ko ya ƙaryata da ranar kiyama ko aljanna, fasanuyassiruhu lil usra, to shima zamu sauƙaƙe masa har sai ya kai ga tsanani. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la, ku dai yi aiki, kowannen ku an sauwake masa, an hore masa irin abin da aka halicce shi saboda shi. Saboda haka dan adam ba zai yi hujja da kaddara ba akan abin da yake na saban Allah ne. Shi yasa idan dan adam ya ga samu kanshi cikin sabo, to ya gaggauta tuba, Ubangiji ya bar kofar tuba a buɗe. Matukar dan adam bai je gargara ba, matukar rana bata hudo daga mafadarta ba, dan adam ba da dama ya tuba, kuma Ubangiji Ta'ala bai toshe masa wannan kofar ba, bai hana shi wannan damar ba. Kamar yanda dan adam ya san cewa a harkokinsa na yau da gobe ba zai taba amincewa ko ya yarda wani ya zo ya masa hujja da kaddara ba, a cikin abin da yake cuta ne gare shi, wani ba zai zo ya lalata masa kayansa ba, ko ya share shi da mari sannan ya juyo ya ce ya hakuri kaddara ce, haka Allah ya kaddara, ba zai taba amincewa da wannan ba, to kada ya yarda ya ce zai yi wa Allah Ta'ala hujja da irin wannan hujja. Shi karan kansa ya san in yi haka to ba kowa ya zalunta ba, kanshi ya zalunta. Haka wannan ita ce ake kira kaddara, kuma imani da wannan shine imani da kaddara.
Na'am. Sai tambayar da take cewa Malam dan Allah, a yi min ƙarin bayani alaƙar wannan ayat da kuma wannan hadisin. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Yace malam, menene alaƙar rayuwar wannan yaron da kuma hadisin nan? Kullu mauludin yuladu 'alal fidrati illa anna abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. To malam, saboda naji an ce shi kafiri ne kuma zai iya halakar da iyayensa, amma kuma ga hadisi ya nuna kowane yaro ana haihuwarsa akan fidira, to yaya abun yake?
To a yadda hadisin ba wanda ya ci karo da juna, kowanne yana tafiya a gwadabansa akan hanyarsa, ba su yi karo ba, ba su wato saba wa juna ba. Ita dai waccan aya cikin suratul kahfi, Allah Ta'ala yana gaya mana abinda ya kasance tsakanin annabi al-Khadir da kuma annabi Musa alaihi wassalam. Yayin da al-Khadir alaihi wassalam ya kashe wani yaro wanda shi kuma a lokacin annabi Musa alaihi wassalam yana ganin ya za a kashe yaro karami wanda bai balaga ba, me yayi har da za a kashe shi, kuma yana ma wannan ɗan shekaru nashi, wani laifi zai yi har da za a je a kashe shi? A qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, zaka kashe rai sarkakakkiya ba tare da wata rai ba, laqad ji'ta shay'an nukra, ka zo da wani abu wanda yake ummuna, wanda shine daga baya shi kuma al-Khadir alaihi salam yake gaya masa dalilin da yasa ya kashe shi. Fa ammal gulam fa kana abawahu mu'minain fakashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma. Cikin hujjar da yake bashi ko dalilin da yake bayyana masa na wanda yasa shi har ya kashe wannan yaro, yace ammal gulam shi dai wannan yaron da kaga na kashe, fakana abawahu mu'minain, iyayensa sun zama mu'minain. Ibn Abbas a wata qira'a sa qira'a ce wacce yake yi don fassara, amma ba qira'a ce sabita ba, mutawatira. Fa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minain wa kana kafiran, Ibn Abbas yana karantawa a haka, to wannan qira'a ce don fassara amma ba qira'a ce sabita mutawatira ba, yana cewa shi yaron kafiri ne, ma'ana zai zama kafiri, shi su kuma iyayensa mu'minai ne, wato Allah ta'ala ya riga ya sanar da shi cewa yaron nan zai tashi zai zama kafiri butulu, wanda kuma iyayensa Allah ya tsora musu san shi, so na haƙiƙa zai iya jan su zuwa ga abin da yake kafirci ne, su ma su saki hanya bayan suna mu'mini saboda tsananin san da suke nuna masa. To Ubangiji ta'ala yake cewa a bisa harshen Khadir, ce fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, sai muka ji tsoron ya tilasta su su fada cikin dagawa, wato zalunci ko kafirci. Wato Allah ta'ala ya sanar da shi cewa yaron nan ya girma zai iya karkace, zai karkace hanya ne ya zama kafiri, kuma ya zama tsagiya, wato wani azzalimi mugu wanda zai buwaye al'umma, zai buwaye jama'a. To saboda maslaha ta al'umma da kuma maslahar iyayensa su biyu, Allah ta'ala ya umarci Khadir alaihi salam ya kawar da shi ta hanyar kisa. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma, yace sai muka yi nufi ubangijin su ya canza musu da wanda yake yafi shi sarkakkiyar zuciya, kuma yafi shi kusa da sada zumunci, wato kula da iyayensa. Wannan ayar tana gaya mana dalilin da yasa al-Khadir alaihi salam yayi abin da yayi da wahayi daga Ubangiji, wanda shi yake halittar mutum, shi ya san yadda mutumin nan makomashi za ta kasance daga ƙarshe, kamar yadda muka yi bayanin kaddara. Allah ya san komai kafin ya wakana, ya san yadda zai wakana da sanda zai wakana da a inda zai wakana, Ubangiji ya san wannan, haka ya san wannan, saboda haka ya so waɗannan iyaye nashi da rahama, saboda haka ya umarce shi da cewa ya kawar da wannan yaron domin a canza musu da wanda ya fi shi tsarki. Wannan shine abin da ayar take gaya mana. Shi ko wancan hadisi yana gaya mana yadda Allah ta'ala yake asalin halittar kowane mutum. Kowane mutum Ubangiji ta'ala yana halittarsa da isti'dadi, wato a shirye zuciyar shi take ta karbi abin da yake gaskiya. Wato sanda ake halittar mutum yana zuwa da zuciyarsa fara kal, idan aka nuna masa gaskiya da za a ce a tsaye a sa shi a inda kawai gaskiyar yake ji, to zuciyarsa ba za ta ki amin ba, zai karbi gaskiyar. Fitra din nan ana nufin asalin halittar da Allah ta'ala yi wa zuciya, yayi mata zuciya ce za ta karbi wannan, ba kuma yana nufin ba za ta karbi akasinsa ba. Shi yasa ai karshen hadisin yace fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, da karshe iyayensa su mai da shi Yahudi ko Banasari ko ba Majusi ba Maguti. Shi kaga zuciyar takan iya samun canji idan aka samu wanda zai canza ta din ta hanyar dura mata wani abu daban, saboda zuciyar dan adam tana zuwa da wannan, amma kuma wani abin na iya bujuro mata ta canza, wanda shine abinda Allah ta'ala ya sanar da Khadir dangane da wancan yaran. Ba wai a lokacin ne yake kafiri ba, a'a, daga ƙarshe zai zama kafiri, zai zama azzalimi, wato zai zama wani gawurtaccen azzalimi. Shine fa kashin an yi saka kuma dugyanan, wato wa kufra. Dugyanan din shine zai zama babban azzalimi da zai buwaye iyayensa, ya buwaye al'umma, ya zama kafiri da zai buwaye iyayensa, ya buwaye al'umma. Saboda koda yanzu yaro ne bai san wannan ba, daga baya zai samu wannan training din, kuma zai sato dan Ubangiji ya rahamtar da wadancin sa ya canza shi. To haka shi ma yaro ake haifuwarsa, amma daga ƙarshe zai iya zama ba majusi, zai iya zama ba nasare, zai iya zama kaga ai hadisin ba cewa ga zai zama ba, cewa zai iya zama, zai iya zama fa abawahu yuhawidani, shi ma wancan ace fa kashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Saboda haka ayar ba ta cin karo da hadisin, kusan suna tafiya ne a gwadabe guda daya.
Na'am. Sai tambayar Musa Royal yace, malam, al'umma tana iya rabauta kuwa matukar ba ta iya taimakawa na ƙasa, wato raurana ba mu bukata, domin na ji wani malami yana cewa idan miyagun ayyuka suka yawaita hakan yana faruwa ne saboda mawadata sun naɗe hannayensu gabarin taimakon na ƙasa.
To abu shakka a rayuwa gaba ɗaya ba ta yiwuwa sai idan ana cuɗanya da juna, ana taimakon juna. Mai ƙarfi yana taimakon mai rauni, wanda yake da shi yana taimaka ma wanda ba ya da shi, mai ilimi yana karantar da wanda ba shi da ilimi. Haka kowa yana taimaka wa ɗan uwansa akan abin da Allah ta'ala ya hore masa na falala. Wannan shine zai tsayar da rayuwa, ko ina rayuwa ba za ta yiwu ba sai da wannan. Idan har aka ce masu wadata sun rike abin hannunsu, ba sa taimaka wa masu rauni, ba sa fitar da zakka yadda Allah ya ce, da kawai zakka ma za a fitar da ita yadda Allah ya ce, to kowannan kadai ta isa ta samar da daidaito ta fuskar tattalin arziki tsakanin masu kuɗi da marasa kuɗi da marasa shi, ta isa ta samar da kyakkyawar rayuwa tsakanin waɗannan rukunai na al'umma guda biyu, ta isa ta samar da kyakkyawar jituwa da fahimtar juna tsakaninsu, inda kawai wannan ma za a fitar. Kamar yadda Ahmad Shauki yake cewa, yana yabon ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yake cewa al-birru indaka zimmatun ja'at fa wahadati zakatu sabilaha hatta littaqa al-kurama'u wal-bukhala'u ansafta ahla al-faqr min ahli al-ghina wal-kullu fi haqqi al-hayati sawa'u لو أن إنسانا تخير ملة مختار إلا دينك الفقراء. جاءت مسلم تيازو ووحدت الزكاة سبيلها. كديت هنير زكاة. تزكاة زمان أبو وشباب كمتع. حتى التقى الكرماء والبخلاء. هرأك سامو دماسها كيوتا. ما سكرمتي. دوان دسكي ما أصلوا. سنسى ما هدواء وانا أبو داد. إتتي زكاة. Da mai kuɗi, da mai bayarwa, da mai rowa, duk za su haɗu, tunda kowa zai fitar da zakka, kowa zai bayar. Kaga anan duk sun haɗe sun zama abu ɗaya. Ci an safta ahlal faqri min ahlil ghina. Ka wato karɓo haƙƙin waɗanda suke masu talautu, wanda ba su da shi. Talakawa ka karɓo haƙƙinsu daga masu wadata. Fal kullu fi haqqil hayati sawa'u, dukkansu sun samu daidaito a cikin haƙƙin rayuwa. Kowa yana samun abin da yake daidai da shi. Law anna insanan takhayyara, da a ce mutum za a bashi zabi ya zaba addinin da ya ga dama ya bi, yake cewa makhtara illa dinakal fuqara, da fakirai ba addinin za su zaba sai naka ya rasulullah, saboda shi ne ya zo ya karɓo musu haƙƙinsu daga ainihin masu wadata. Saboda haka rayuwa ba za ta yiwu ba ta samu daidaito sai idan an tsayar da wannan. Shi yasa a wani hadisi ma ake sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Majah, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu mutanen da za su hana zakka face Allah ta'ala ya hana musu wato ruwan sama. Saboda ne, saboda sun hana wato talaka haƙƙinsu. Annabi yana cewa fa hal turzaquna illa bi du'afaikum, ba dan masu rauninku ba har a baku arziki. Masu raunin nan su suke sawa Ubangiji ta'ala ya saka muku ruwan sama, ya saka muku albarkatai na sama da ƙasa. Saboda haka wannan magana ce wacce take ma'ana inda a ce kowa zai bada haƙƙin da yake kansa da kan masu kuɗi da masu iko, shi ma talaka ya bada haƙƙin da yake kansa, domin shi ma talaka akwai haƙƙin da yake kansa. Wato shi talaka ba wai kullum shi shine ake bawa ba, a ba a ce da shi dan yana talaka ba, shi ma kai dan duk talaucin ka akwai wanda ya fi ka talauci, shi ma yana buƙatar taimako. Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi umarni da sadaka mu fita mu je mu yi dako mu samo mudu wato awo dan awo cikin tafin hannu na hatsi mu zo mu kawo taimakon mu. Yace gashi yanzu ɗaya mu sai kaga ya mallaki dinari 1000 ko dirhami 1000. To kaga sahabbai ne da ba su da komai amma aka ce a taimaka, sai su fita kasuwa su je su yi dako su samu su ma abin da za su kawo taimako. So aka shi talaka ba wacce aka yi baya bada taimako, shi ma zai bada gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore masa. Abin da wanda kuma ba yi da shi wannan Allah ba zai ce sai ka bayar da abin da ba ka da shi ba. Shi yasa Allah ke wa minhum man yalmizuka fi sadaqat فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله تعالى يكي ذي أمنا طبيعة منافقين إذن صحابا النبي صلى الله عليه وسلم وسكتن كاو أبن الله لمسنا تيمكو كو كأني sikena sai munafukai su rika musu zunde suna nuna su da baki ka duba wai wance ya kawo mudu ɗaya ko rabin mudu me a za a yi me zai karu mutane da shi, shikenan ya dan bada wannan abu. Allah yake cewa daga cikin munafukai akwai waɗanda suke yin izgili ga waɗanda suke taimakawa su bada abin da suke da shi na sadaka. Walladina la yajiduna illa juhdahum, wanda suke iya bakin kokarinsu abinda suke iya bayarwa kenan suka kawo, to su ma Allah ta'ala zai nuna musu sakamakon izgilinsu kuma suna da azaba mai radira na gobe kiyama. Allah ta kiyashe mu
amin summa amin. Sai tambayar da take gaba wadda ta fito daga Nusaiba maman Khalid daga Jos tace malam wani dalili ne zai iya sa mace ta nemi saki a wajen mijinta, domin mu dalibai ne kuma na ga mata da yawa sun rabu da mazajensu don fita waje su yi aiki ko neman kuɗi, shin hakan ya halatta?
Asali ga mace darajarta da kimarta da mutuncinta a musulunci shine ta zama tana gidan mijinta, wanda zai ba ta kariya ya ba ta ci da sha ya kula da ɗawainiyar rayuwarta duka. In tana wajen mahaifinta ubanta shi zai mata mahaifinta ko waliyin al'amarinta shi zai mata duk waɗannan abubuwan, uba ne ko yaya ne ko wani wanda yake a dangi ne zai mata wannan. Idan ta yi aure kuma haƙƙin rayuwarta ya koma kan mijinta, idan ta yi ƴaƴa mijin ko da ya rasu ƴaƴanta su za su yi mata wannan. Saboda haka ita a cikin kula take ko da yaushe inda har za a bi tsari na addinin musulunci. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa mata wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجوا تبرج الجاهليه الاولى كوي زمانكو ا gidaddajinku haka Allah yace kuyi zamanku a gidaddajinku. Sannan ya dorawa maza nauyin su ciyar daga dukiyarsu daga dukiyar da Allah ya ba su gurgurdan kowa gurgurdan arzikin sa liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Mai wadata ya ciyar gurgurdan wadatarsa, wanda kuma aka wato takaita masa ko kundata masa cikin arzikin sa, ya ciyar daga abin da Allah ya bashi. Ubangiji ta'ala ya sanya ciyarwa da kula da haƙƙin mace sababi da dalili na namiji ya zama shugaba a gidansa, ya zama shine mai gida da gaske, ya zama su suna ƙarƙashin sa. Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mazaje suke shugabantar mata a gidaddajinsu, wato su ne masu gida, su ne shugabanni, suke tsaye da kula da iyalansu. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, saboda abinda Allah ya fifita sashensu da shi akan sashi. Wa bima anfaqu min amwalihim, da kuma abinda suka bayar na dukiyoyinsu, suka ciyar da iyalansu da dukiyoyi. wannan shine tsarin da musulunci yayi saboda namiji ya samu dama ta ya gudanar da gidansa ya zama mai sawa mai hanawa ya zama zai iya gicce kara ya cika a tsallaka kuma a kasa tsallakawa wannan shine abinda zai sa ya samu wannan matsayi da wannan daraja kamar yadda Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja amma idan har ya kasance mace ita za ta yi wa kanta komai ita za ta fita ta nemo ta ci da kanta ta sha da kanta shayar da kanta ta sutura da kanta ta biya wa kanta kudin asibiti da wayniyar ta ta yau da gobe duk ita za ta yi to wannan kawama da namiji yake da ita a kanta shugabancin da Allah ta'ala ya dora masa da darajar da ya bashi da yace walil rijali alaihinna daraja to ta sare duka mace ba za ta yi wa mijinta da'a da biyayya ba yayin da ta san cewa ba ta da bukatar komai a wajensa duk abinda zai yi mata tana yi wa kanta to ba zai iya hana ta ba zai iya sa ta ba zai iya hana ta ba saboda me saboda yanzu ita ma cin gashin kanta take yi to kaga an rusa gida da haka tunda kowace irin tafiya idan aka ce babu shugabanci to babu shakka wannan tafiya ba za ta ji ko ina ba to duk gidan da aka ce namiji baya iya cewa matarsa bari ta bari baya iya cewa yi ta yi to wannan gida ka ce da shi gida rusashe gidan da ba gida ba ya zama wato kamar kango ne ko wani kufai ne ba shi da wata kima ba shi da wata daraja ƴaƴa ba za su taso karkashin wani tsari wanda za su girmama na gaba da su ba domin za su ga irin yadda uwarsu take rayuwa da mahaifinsu saboda haka musulunci sai ya tsara gida ta hanyar ya dora shugabanci a hannun namiji saboda irin halitta da Allah ya yi masa wacce bai yi wa mace ba ita ma da irin halittar da Allah ya yi mata wanda bai yi masa ba shine bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd kowa Allah ya masa halittar da bai yi wa wancan ba Allah ta'ala ya yi wa namiji halitta da wanda take yana da zurfin tunani da hangen nesa fiye da mace sannan namiji yana da karfi da juriya fiye da mace ita kuma Allah ta'ala ya sa mata tausayi fiye da namiji Allah ta'ala ya sa mata wato wata halitta ta yadda za ta dauki ki ta haihu ta shayar wanda shi bai masa wannan ba kowanne Allah ta'ala ya yi masa kira da halittar wacce za ta dace da aikin da zai yi don haka idan aka ce mace ta zo ta cike gurbin namiji ta yi aikin da zai yi to babu shakka za a samu tangarda ba kankanuwa ba kamar inji ne da za a yi a yi masa kayayyakinsa a cire a ɗauke wani abu ko a cire wani abu daga cikin kayayyakinsa a ɗauko wani wanda ba irin nashi ba a sa to babu shakka ko dai ya ki gaba ɗaya ko kuma in ya tashi yin aikin ya ki yadda ba haka ake bukata ba kamar ka ce ka ɗauki karamin mota ka ɗauko tayar babban mota ka ce za ka sa mata to kaga dai ko dai ta ki shiga ko kuma in har akwai yadda za ta yi ka sa to yadda ya kamata ta yi tafiya a ji daɗin tafiyarta to ba za ta yi irin wannan ba to haka yake idan ka ɗauki mace ka ce aikin da Allah ta'ala ya ɗora namiji za ta yi ko ka ɗauko namiji ka kawo shi gida ka ce shi zai kula da yara shi zai yi tarbiyyarsu da renansu shi zai musu wanka ya yi musu wanki ya yi to babu shakka nan ka jirkita tsarin da Allah ta'ala ya yi maza su fita su je su nemo mata kuma a ciyar da su a shayar da su a tufatar da su a kula da mutuncinsu wannan shi ne tsarin da Ubangiji ta'ala ya yi amma macen da za ta ce ita sai ta yi aiki ko da ko za ta rasa aurenta to kace wannan mace ce mai tosasshiyar basira san rayuwarta ba a yayin da ta fifita wannan aikin na farko dai dukkan karamarta da mutuncinta da take ji da shi a matsayin ɗaya mace ta zubar da shi ba za ta taɓa samun martaba da daraja da matar da take cikin gida take samu ba sannan za ta ga abubuwa na wulaƙanci da cin zarafi irin wanda inda tana gidanta ba za ta ga wannan ba sannan bayan wannan idan take aure yayin da za ta tsufa ta buƙaci taimako ba za ta samu masu taimaka mata a jikinta ba domin ko ta zubar da gida ko da ƴaƴa gare ta tana haɗa wannan da wannan ba za ta samu damar yi wa ƴaƴanta tarbiyya ba kamar yadda za ta samu damar tarbiyya idan da a ce a gida take zaune saboda haka morewa wannan haihuwa ba za ta samu more mata ba yadda ya kamata saboda haka wannan rayuwa ce wacce bata dace da tsarin da Allah ya yi ba, wanda kuma shine ya halitta shi ya sanya ya halitta za ta kasance, shi ya tsara ta haka. Idan aka canza wannan tsarin to sai dan adam yayi kuka da idansa, sai kuma ya gaba daidai ba. Saboda haka babu karamin, wato ba karamin kifewa bace wacce ta fifi ta fita aiki sama da aurenta, yayin da ta samu gidan aure wanda yake zai ra'a rike ta da daraja da mutunci, ce ita aiki za ta yi. To ba shakka wannan ta zabi abin da yake adna billazi huwa khair, kamar yadda Allah ya ce atasabiduna allazi huwa adna billazi huwa khair, za ku canza wanda yake na ƙasa ku dauki abin da yake ƙasa ku bar wanda yake alkhairi. To ta yi irin wannan canjin, ta yi zabin tumin da Allah ta kiya shi.
Amin summa amin. Amma sauraro, kuna sauraron shirin Fatoyi Rahman ne tare da Shehu Malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke nan Jami'ar Bayar a Kano. Kafin mu ci gaba, kwamitin Sautul Haq na sanar da 'yan uwa musulmi cewa a wannan sati an koma karatuttukan tafsiri da littafin Tajridus Sarai, wanda Shehu Malamin namu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ke gabatarwa a masallacin Usman bin Affan da ke gadan Kaya a ranakun Juma'a da Asabar bayan magariba zuwa Isha'i, da fatan Allah ya bada ikon zuwa. Amin. Malam tambaya ta gaba tana cewa, malam, ni matar aure ce kuma mijina yana kawo min kuɗi, amma gaskiya ina da shakka akan kuɗin saboda shi ma'aji ne a ƙaramar hukuma, kuma ni na san albashinsa bai kai abin da yake samu ba. Sai kuma na ji wani malami ya ce wai duk kuɗin da namiji ya ciyar da matarsa da su na haram, to ita matar ta ci halal. Amma ni ina jin tsoron Allah da azabarsa, har ma idan na ki karɓa sai ya dinga ɓata rai. To malam, menene fatawa akan wannan?
To dangane da kuɗin mutum da zai ba wa matarsa, ko ma wani wanda ba matarsa ba, ba wanda abokinsa ko kaninsa ko makocinsa, akwai kuɗin da yake halal ne zalla mutum an san sana'arsa ta halalce, wannan kaga babu shubha, babu matsala. Akwai kuɗin da aka san haramun ne, an san shi barawo ne, misali dan fashi ne, ko an san shi sana'arsa shine damfara, dan 419 ne, ko an san shi harkarsa yana sayar da abubuwan da aka haramta, kamar harkar giya misali, ta nan yake samun kuɗi, ko ko a'a mai bada bashi da ruwa ne, an san shi wani ita ce sana'arsa, ko dan duba ne, so dan duba ne, boka ne, an san wani ita ce sana'arsa, tsafe-tsafe da sauransu, ko an san sana'ar ta karuwa ce. Kaga wannan sana'o'i ne da an riga an san mutum yana yin waɗannan sana'o'i, an san haramun yake kai tsaye. Duk abin da zai baka ka san tushensa, ka san asalinsa, don haka ba za ka ci ba. Idan ka ci, ka ci haram, kana sani. Mutumin da ka san ba ya da sana'a, sata yake yi. In ya kawo kuɗi ya baka, to ka san kuɗin sata ka karɓa. Idan ka san ba ya da sana'a, sana'arsa shi ne, wato yakan yana sayar da naman alade, ka san haramun yake sayarwa. Baka in ya kawo kuɗi ya baka, ka san haramun ya baka, ko ka san sana'arsa buga ƙasa yake ɗan duba ne, in ya baka kuɗi, haramun ya baka. Wannan babu ko shakka a ciki. Sai mutumin da yake yana da sana'a mai kyau, wanda abin da yake samu halal yake samu, a gefe guda kuma yana samun wasu kuɗaɗe na haram, kamar wannan da ta tambaya a kansa, yana da sana'a, ma'aikaci ne, yana da albashi, amma kuma tana zaton ko tana zargin, tunda wannan zargi ne, ba lallai zama haka din ba, tana zargin cewa ko su kuɗaɗe da yake samu ta hanyar wato cuwa-cuwa da rubda ciki da sane daga lalitar gwamnati. To kaga anan ya hada abubuwa guda biyu, akwai bangaren halal, akwai bangaren haram. To anan in ta karba, ba a ce ta karba haramun din, tunda akwai ai halal din da yake samu. Kaddara yana daukan albashi 50,000 ko 100,000, ba zai iya miki kyautar 50,000 ba lokaci guda, amma kuma kin ga zuwa miki kyautar 50,000. Yana da 50,000, yana da 100,000, in ya baki 50,000 din, ki kaddara ta halal din ce ya baki, shi kuma ya ci ta haram din. Saboda haka anan ba za ki ke karba ba, ko da kuwa kina da tabbaci akan cewa haram din yake ci ta wani bangare, amma kuma yana da nashi na halal, to ba za ki karba nashi ba, ko kuma a ce in kin karba kin ci haram. babu shakka idan da akwai yadda za a yi karba din dan ya zama masa wato izina ko wa'azi, to wannan yafi shine abin da ake kira alwara, wato tsantsene ne ce. To tunda dai har kudin nan ni ban yadda da su ba, ma'ana ban yadda da duk abin da kake kawowa ba, akwai wanda da kila na yadda naka ne, akwai wanda ba naka bane, dan haka ni bazan karbi komai ba daga cikin abin da kake kawowa. To babu shakka wannan yafi zama wara'u, wato babin wara'u daban, babin kuma haramci da halacci daban. Alwara shine kai tsantseni, kai tsantsanin wani abin da koda ko zai iya zama halal ne amma ka guje shi dan gudun kada yau da gobe ka fada cikin haramun din. Faman ittaka shubuhati faqad istabra li dinihi wa ardihi, kamar da annabi ya ce, da ya guji duk wata shubha to ya kubutar da mutuncin sa, ya kubutar da addinin sa. To inda a ce a yanzu kin tabbatar da cewa yana dan hali, yana kwasar kudin gwamnati, kudin al'umma, za a ce malullah ake kiransa, dukiyar Allah yake kwasowa ba tare da an halatta masa ba, ya zo ya bayar, ki tsantseni ki karba, wannan daidai ne kuma wani mataki ne na babba wanda ba kowa ne yake iya taka shi a cikin al'umma. Idan har zaki ki haka, to wannan babu shakka watakila zai zama masa izina nan gaba, shi ma kansa ya yi tunani ya yi wa kansa wa'azi, ya ga yana cewa abin da yake ba daidai bane, ya kuma shiga tunanin yadda zai kubutar da rayuwarsa ko ya kubutar da kansa gaban Allah. Amma dai da a ce bukata ce za ta tashi ta gida ko ta yara ko ta wani abu, ya kawo kuɗi ya bayar, to ba za a ce ba za a karba ba, za a iya karba. Idan kuma wata bukata ce doriya akan bukatar da take wajibi, ya dauka ya bayar ko ce ga kyauta, idan kika ga cewa ba za ki karba ba saboda gudun wato kada wannan wata rana ke ma ya kai ki ga fadawa cikin haram, to wannan daidai kika yi, kuma kin yi abin da malamai suke kira alwara'u, wato tsantseni, wanda kuma mataki ne mai kyau kwarai da gaske.
Na'am. Sai tambayar Abdullahi Shakur ya ce, malam, ni ma'aikacin banki ne kuma na samu kaina a wani yanayi na damuwa sosai saboda tsarin raba da ake gudun mu'amala da ita. Kasancewar Allah ya yi hani da ita kuma annabi ya tsoratar. Malam, to ina neman shawara da fatawa domin samun musayar aiki ko sana'a.
To babu shakka wannan yana nuna cewa zuciyarka tana da kyau, kuma tana da rayayyar zuciya, ba matacciya ba, har tana sa ka kana zargin kanka ko kana damuwa da irin abin da kake gani na hada-hadar riba, wanda Allah ta'ala ya tsine wa mai yin wannan, tsine wa mai cin riba da mai bada riba da wanda yake rubuta ta da wanda yake shaida, da Allah ta'ala ya tsine musu albarka, kuma ya yi shelanta cewa abokan fadansa ne su fito su rukuma, wanda ya ce zai rukuma da Allah, kuma kai ma ka san karshen sa ba zai yi kyau ba. Ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi, yace in ba ku bar cin riba ba to ku fito ku shelanta fada da Allah da manzansa. To da duk zai ce ya fito ya daga kansa kalinsa zai fada da Allah da manzansa, kaga babu shakka wannan yana cikin hadari ba karami ba. Sannan Allah ta'ala ce yamhaqullahu ar-riba, Allah yana bici yana rushe albarkar da take cikin riba, duk abin da yake hanya ce ake samu shi ta hanyar riba, Allah ya ce yana rushe albarkar sa, kuma duk abin da mutum yake yi a rayuwa, abin da yake so ya samu shine albarka din, ya samu albarka cikin dukiyarsa, cikin zurriyarsa, a zamantakewarsa Allah ta'ala ya masa albarka, wannan shine kwafitar da mutum yake yi. To kuma Allah ya ce zai bice wannan riba din, zai bice wannan albarkar daga cikin dukiyar da ta gauraya ta hadu da riba ko dukiyar riba. Allah ta'ala yana cewa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhaifun, duk abinda za ku bayar na riba don ya karu cikin dukiyar mutane, Allah ce Allah a gurin sa ba zai karu a gurin sa ba. To mutumin duk da zai ji tsoron wannan, ya ji tsoron kuma lahira, da mutum zai tashi yana fagamniya a cikin farfajiyar alkiyama kamar wanda yake farfadiya, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, kamar wanda shaytanu suke buge shi yana faduwa yana farfadiya, haka zai tashi a farfajiyar alkiyama ranar da kowa yake nafsi nafsi. Mutumin duk da ya ji tsoron waɗannan irin waɗannan al'amura, irin wannan yanayi, yace zai yi yana neman Allah ta'ala ya bashi mafita, babu shakka Allah zai bashi mafita, kuma Ubangiji ta'ala da zarar ka koma gare shi ka ji tsoron su, to Allah zai baka mafita ta inda baka tsammani. Mun yattaqillahi ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita, ya azata shi ta inda baya tsammani. Wahalatta shine ka ji tsoron Allah, ka mai da al'amuranka ga Allah. Mun yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wanda duk zai ji dogara ga Allah, to Allah ya ishe shi, Allah ya ishe ka, saboda haka zai maka mafita, baka aikin da yafi wannan. Saboda haka ka ci gaba da nema, ka ci gaba da roƙon Allah ta'ala ya baka aikin da yafi wanda kake yi a Ubangiji ta'ala, inda har ka yi gaskiya daga zuciyarka, to ba zai kyale ka hakan ba, illa iyaka dai zai iya jarraba ka zuwa wannan lokaci ya ga yaya juriyarka, yaya gaskiyarka. Amma babu shakka harkar riba abu ne wanda yake da hadari kwarai da gaske. Mutum ya zama rayuwarsa cikin riba, ya taso ya ce ya ci riba, ya ciyar da iyalansa ya ci riba, ya ciyar da ƴaƴansa riba, kuma wata rana ya ɗaga hannu ya ce Allah kai mun kaza, kai mun kaza, babu shakka shi ma wannan ya san cikin hadari yake. Allah ta'ala ya kiyashe mu, kuma muna maka addu'a Allah ta'ala ya maka canji mai mafi alkhairi, ya canza maka da mafi alkhairin halin da kake ciki, kuma ya baka sana'a wacce Allah ta'ala zai albarkace ta, ya albarkace dukiyarka, ya albarkace zuriyarka da ita.
Amin summa amin. To alhamdulillahi ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fito. Ya rahama ka da amanta, za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya, wato 0800 5782 9874, 0800 5782 9874, ko kuma 0800 555 4441, 0800 555 4441. Da ka madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano, sai kuma Bashir Idris Ungogwan da ya sada mu da ku. Ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah. Thank you.